Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya dukkansu a jamhuriyar Niger. Masu shawar jin muta na urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aroma, assalamu alaikum, barkanku da dare. Yanzu ma sahabo Imam Ali ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri.
Inda jagororin na adawa suka bayyana goyen bayan su ga takarar Hama Amadu na Modern Lumana wanda ke shirin fafatawa da takwaransa na PNDS tarayya Muhammadu Isuhu. Kusoshin na UDR Tabbat Jihar Tawa a ƙarƙashin jagorancin Mahmud Sagdun sun ce ba su lamunta da matsayin na Amadu Bubakar Sise ba.
Sule Mumune Barma wakilin sashin Hausa a Yamai kenan, muna da rahoto bayan labaran duniya. Rundunar sojin Najeriya kuma ta tabbatar da cewa Amurka za ta tura wata tawagar mashawarta zuwa yankin arewa maso gabashin Najeriya dangane da yaƙi da ƴan bindiga. Muna tafi da shirin labarin wasanni. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin ɗaruruwan bakin haure da 'yan gudun hijira sun yi yunkurin kutsa kai ta shingen da aka saka a girka domin kaiwa ga Macedonia. A wani mataki na nuna fushinsu bisa matakan da aka ɗauka na hana mutane ratsawa ta yankin Balkans. 'Yan sandan Macedonia sun yi amfani da barkonun tsohuwa a daidai lokacin da wani gungun 'yan Iraki da Siriyawa su 300 suka yi amfani da ƙarfin tuwo wajen kutsa kai cikin wani shinge da 'yan sandan girka suka dasa domin kaiwa ga wata hanyar dogo da ta ratsa tsakanin ƙasashen biyu. Watanni sun ce an ji mutanen suna kuwar cewa a buɗe musu kan iyakar su wuce, suna kuma wato sannan kuma sun yi amfani da wani turken allo wajen kwantar da shingir wayar da aka saka. Akalla mutane 30 mafi yawansu yara suka nemi taimakon gaggawa a lokacin wannan arangama a cewar wata tawagar likitoci da ta kai ɗauki a yankin.
Wani shirin samar da motar da ke ɗaukan marasa lafiya kyauta da aka kaddamar a ƙasar Habasha ya rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da ake samu a ƙasar. Masu bincike a jami'ar Umiya da ke Sweden sun rubuta a wata mujallar kiwon lafiya cewa wannan tsari zai taimaka ainihin ƙasashe da ke kudu da hamada inda ake kaddamar da wannan shiri. Shi dai wannan shiri gwamnatin Habasha ce take lura da shi, an kuma aiwatar da shi ne bayan da aka kashe dalar Amurka miliyan 50 inda aka ajiye motar ɗaukar marasa lafiya a kowace gunduma. Ana samun wannan mota a kowane lokaci da kuma kowace rana a cikin mako, wadda hakan ya taimaka wajen rage mace-macen mata masu juna biyu.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula da aka fuskanta, shirin tsagaita wutar da aka cimma ya shiga yini na uku a Siriya. Mr. Ban ya ƙara da cewa yanzu haka wata runduna ta musamman na sa ido a shirin tsagaita wutar domin kada a samu bazuwar tashin hankalin da aka samu a wasu wurare. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault ya kira wani taron gaggawa domin tattaunawa kan yankunan 'yan tawaye da aka ce an kai hare-hare. A ranar Asabar din da ta gabata, shirin tsagaita wutar ya fara aiki inda aka samu ƙorafe-ƙorafen cewa duk bangarorin da suka amince da wannan wato shiri sun keta dokar shirin na tsagaita wuta. Su dai bangaren 'yan adawa sun yi ƙorafin cewa dakarun Bashar al-Assad sun kai hare-hare a wasu yankunan da suke hannunsu.
To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. 'Yan takarar neman shugabancin Amurka a jam'iyyar Democrat da na Republican na wani yunkuri na ƙarshe a yau Litinin domin neman goyon baya masu kada ƙuri'a jihohi 11 saboda jam'iyyunsu tsaida sa matsayin 'yan takararsu. 'Yan Republican sun mai da hankali ne a kudancin ƙasar, wadda yanki ne da ke da kashi 2/3 na wakilan da za su kada ƙuri'a a babban zaɓe da ake wa inkiya ko laƙabin Super Tuesday. Hamshakin mai kuɗin nan Donald Trump, wanda ke gaba a karɓuwa a jam'iyyar Republican, zai yi gangami a Virginia da Georgia, yayin da Senator Marco Rubio ya fito daga Florida yake campaign ɗinsa a kansa. Shi kuwa Senator Ted Cruz ya mai da hankali ne a jiharsa ta Texas, wato inda yake neman goyon bayan aƙalla wakilai 155 cikin 600 da suka fito daga wannan jiha.
Shugaban Iran Ras Hassan Rouhani da muƙarrabansa sun lashe kujeru 15/16 a Tehran a zaben mambobin majalisar ƙwararru mai ɗauke da wakilai 88. A yau Litinin aka bayyana sakamakon zaben, wanda ya shammaci masu ra'ayin mazan jiya, ciki har da shugaban majalisar Ayatollah Muhammad Yazdi, wanda bai kai ga nasara ba. Wakilan wannan majalisa za su yi wa'adin shekaru 8 a majalisar, wacce ita ke da alhakin zaben wanda zai gaji shugaban addinin wato Ayatollah Ali Khamenei. Baya ga wannan zabe, masu kada kuri'a sun yi zaben yan majalisun dokokin kasar mai wakilai 290. Ana sa ran daga yau Litinin zuwa gobe Talata za a fitar da sakamakon wannan zabe. Sakamakon farko da aka fitar amma ba a hukumance ba ya nuna cewa masu neman sauyi da masu matsakaicin ra'ayi sun lashe kujeru 30 a Tehran.
A karon farko fitaccen jamin dan wato jarumin dan wasan kwaikwayon nan Leonardo DiCaprio ya samu lambar yabo ta Oscar a bikin karrama masu sana'ar fim a daren jiya Lahadi da aka yi a birnin Los Angeles. DiCaprio ya samu lambar yabo ne a wani fim ɗinsa mai suna The Revenant wanda ya fito a wani jarumi da ya tafiya mai nisa a cikin dusar kankara domin ya je ya dauki fansa. Yayin da yake jawabin godiya na karrama shi da aka yi, DiCaprio ya yi gargadin cewa batun sauyin yanayi da gaske ne, domin a lokacin da suka je daukan shirin sai da suka yi tafiya mai nisan gaske kafin su samu irin dusar kankarar da ta yi daidai da abin da suke bukata. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla, za mu kawo muku rahoto kan dambarwar siyasa a jamhuriyar Nijeriya, amma da farko za mu je Abuja Nijeriya, inda rundunar sojin kasar ta tabbatar da rahotannin cewa Amurka za ta tura mashawarta zuwa yankin arewa maso gabashin kasar a fafata da sojojin Nijeriya ke yi da yan bindiga. Ga Hassan Maina kaina da cigaban wannan rahoto.
Na tuntuɓi mai magana da yawun hirkutar tsaron Nijeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko menene fa'idar hakan?
Malam Hassan, shi yaki da ta'addanci ba yaki bane na kasa daya, har manyan kasashe ma suna ainihin bukatar ainihin taimakon wasu domin tabbatar cewa an ci karfin wannan ta'addanci. Saboda haka duk yaki ta'addanci ya koma abu ne wanda ya kasance na kasashe ne baki daya, ba na kasa daya bane ba. Saboda haka idan America ta zo, kuma kowace ma kasa ta zo, muna maraba da su, kuma sannan mun san cewa mun yi ainihin cin karfin wannan yaki, in Allah ya yarda, kuma sannan da gudunmuwa to alhamdulillah mun san cewa za mu gama da su cikin dan kaitan lokaci, in Allah ya yarda.
Duba da yadda yankin arewa maso gabas ya yi suna da kame ko garkuwa da jami'ai, shin hedkwatar tsaron Najeriya ba ta tunanin lafiyar sojin na Amurka, duba da yadda ba wai za su zo cikin shirin yaki ne ba?
Sai ka samu kwararre ne, ai kuma su ma za su din dole a kawo kwararre wanda za su hannu karfi da karfi domin a tabbatar cewa ba wani abin da yauka ne, kuma mun yi imani da cewa su din za su zo mutane ne wanda so kware kan wannan aiki, sun suka zo za su haɗu da wanda su ma so kware din ne.
A gefe ɗaya kuma rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ta kaddamar da Brigade Sukutum da guda na mayaka kan babura a yankin na arewa maso gabas, shin menene hikimar hakan? Ga ƙarin bayanin da kakakin sojin Kanar Sani Usman Kuka Shega ya yi min.
An ce in kiɗi ya canza rawa ma sai ta canza. Yan ta'adda na Boko Haram an ci ƙarfin su an karya lagasu, to galibin su yanzu sun koma ma suna fashi da makami, kuma suna shiga lunguna. To dan haka muka ga cewar gara a bi su da wasu mashina na musamman, duk inda muka ji labarin cewar ga su sai a bi ai maganin su. Makasudin wannan kenan, akwai hanyoyi da ba abin su bude sun, kuma dole ne ya kasance an tabbatar da tsaro akan waɗannan hanyoyin. To kaga kamar su waɗannan mashina su za su rika tabbatar da wannan tsaro ta fuskar yin santir-santir da patrin-patrin.
Kanar Sani Usman Kuka Sheka, kakakin sojojin ƙasa na Najeriya. Shi dai babban hafsan sojan Najeriya, General Tukur Buratai, ya sha ɗamarar raba yankin na arewa maso gabas da ta'addancin 'yan Boko Haram, kama daga lokacin da aka naɗa shi zuwa yanzu. Ya ma tare ne kwacakon a jihohin Borno, Yobe da kuma Adamawa. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kwanaki biyu bayan daga mayar jam'iyyun hamayya jamhuriyar Nijar suka ayyana ba da goyon bayan su ga dan takarar jam'iyyar Modern Fa Lumana Hamma Ahmadu wanda ya zo na biyu a zaben kasar a zagaye na farko wadda hali yanzu ake ci gaba da tsare shi, sai ga baraka ta kunno kai tsakanin magoya bayan jam'iyyar UDR tabbata Ahmadu Bukar Sise.
Wannan rarrabuwar kawuna ta tsakanin shugabannin jam'iyyar UDR tabbata ta biyo bayan wata sanarwar da kawancan jam'iyyun adawa kofa ya bayar a ƙarshen mako, inda jagororin na adawa suka bayyana goyon bayansu ga takarar Hamma Ahmadu na Modern Lumana wanda ke shirin fafatawa da takwaransa na PNDS tarayya Muhammadu Isuhu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a yi a ranar 20 ga watan Maris. Kusoshin na UDR tabbata jihar Tawa a ƙarƙashin jagorancin Mahmud Sagdun sun ce ba su lamunta da matsayin na Ahmadu Abubakar Sise ba.
Duka jahar mu tatawa mu ba mu goya sama sai in ba ta rashin da gaba ta ba don mu yi mu jiya ne ba mu yi mu da shi mu masu mutunta wato shi da ba yi ko ta ka kin kun haɗa ka
mutun kolin IDR tabbat ta bayyana cewa
to mu da ma wa'annan mutanen sun taba yarda da su ba mu ba ɗan jami'ai mu ne ba hakan ga wa'anda suka zazzabu cikin partin mu da muka yarda da su bale ko dan sun yi tahin mu shi ciwo tun da ma su ɗan rahoto ne to kuma bisa zancen mu goya Muhammad Ahmadu mu dole ne za mu goya Muhammad Ahmadu tunda program din mu ya haiku sar nashi kenan ba biyar dashi ne muke dangayi ba biyar kaidodin mu ne muke dangayi mu tai kenan wanda bai ji yayi mishi ba a cikin party ai ba dole bane yanda suka tai mu muna samu mutane da adda kai cikin wannan bangare da suke dangazawa wurin mu suna ci su ma sun kama Muhammad Ahmadu ai wannan dole haka zai yi
ko da yake har yanzu kotun tsarin mulkin kasa bata kaddamar da sakamakon zaben da hukumar Seni ta bayyana a ranar Juma'ar da ta shige ba tuni bangarorin da ake sa ran za su gwabza a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa suka shiga kamun kafar jam'iyyar siyasa manya da kanana ido rufe abinda ke nufin ba mamaki a fuskanci baraka a tsakanin ƴaƴan wasu jam'iyyun kafin zuwan ranar zabe Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Sai ga da Sule Mumuni Barma kamin ku ji shirin mu na gaba ga wannan sako
Ni fa na kasa samun wani haddaden shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na muryar Amurka fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara daya.
Yau da gobe shirin matasa.
To sai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 agogon Najeriya da Niger.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshi da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar ƴaƴa, ilimi, siyasa, kiwon lafiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa.
Domin sauraron shirin yau da gobe shirin matasa zaki iya kama mu ta radio akan mitoci 22-25.16 kowace la'asar daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 ko kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger.
Yau da gobe shirin matasa daga VOA.
Madallah kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC muna neman karfe 4 saura kusan minti 16 na la'asar din mu wato 10 saura 16 a Najeriya Niger da Kamaru ga shirin mu na gaba
daga Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni inda a yau muna dauke da manyan labarai biyu da suka dauki hankalin duniyar kwallon kafa wato babban zaben shugabancin hukumar kwallon duniya ta FIFA wanda sakataren hukumar kwallon Turai Gianni Infantino ya lashe
What to realize first that I'm there but seriously of course the reforms need to be implemented now they need to implement it
a Nigeria kuma kocin kungiyar Sunday Olise yayi murabus watanni 8 kacal da soma aikin yayin da hukumar kwallon kasar ta mai gurbin sa da Samson Siyasiya
goma Samson Siyasiya da Sunday Olise
gaskiya kara Sunday Olise da Siyasiya
kasar jamhuriyar Niger kuma
yanzu haka ana ci gaba da damsa wasannin kwallon kafa na League 1 ko kuma League 1 a jamhuriyar Niger
sai ku biyo mu a cikin shirin tare da ni Murtala Faruk sanyin na To bari mu fara da Najeriya inda Najeriya ta sake nada Samson Siyasiya a matsayin mai horar da ƴan wasan kungiyar kwallon kafar kasar ta Super Eagles hakan ko ya biyo ne bayan murabus din da kocin kungiyar Sunday Olise yayi a ranar Juma'ar da ta gabata bayan da ya zargi hukumar kwallon kafar kasar ta NFF da sabawa yarjejeniyar kwantaragi hukumar da ta yi saurin mai gurbin sa ne da Samson Siyasiya wanda aka sake baiwa wata dama a karo na biyu domin tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafar kasar na da shugabanci kafin wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika da za ta fafata da kasar Masar siyasiya wanda yanzu haka shine kocin ƴan wasan ƙasar ƴan ƙasar shekaru 23 ya taɓa zama kocin kungiyar ta Super Eagles ne daga watan Disamban shekara ta 2010 zuwa Oktoban shekara ta 2011 kafin karewar wa'adin kwantaragin sa sakamakon kasawar kasar na samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2012 a yanzu dai siyasiya zai yi aiki ne tare da Salisu Yusuf da Emmanuel Amunike da kuma Aloy Ago Amunike dai shine ya jagoranci ƴan wasan kungiyar ƴan kasa da shekaru 17 inda suka lashe kofin duniya karo na biyar a kasar Chile a bara yayin da Salisu Yusuf da Aloy Ago kuma suna daga cikin ayarin Sunday Olise aikin farko da aka dora wa siyasiya dai shine kimtsa ƴan wasan domin fafatawa da kasar Masar da yanzu haka ke jagorancin rukunin nasu na ji na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika ranar 25 ga watan Maris mai zuwa to koya ƴan Najeriya suka ji da wannan lamarin bari mu soma da birnin Ibadan inda Hassan Umaru Tambuwal ya jiyo mana ra'ayoyinsu
sunana Abubakar Faya
me zaka ce a game da murabus din da Sunday Olise yayi
gaskiya ni ban ji dadi ba
saboda me
saboda yayi kokari duk mutum ana mai uzuri a gami ka tahiya ga abin da yake
ba ka ganin cewa ba a tilasta shi ba shi ya ga dama yace ya bari aiki
saboda sukan da ake mishi na yasa yace ya bari tun kahin a kore shi sunana Abubakar Umar
ya kaga murabus din ko kuma barin aikin Sunday Olise
to Sunday Olise dole na he murabus saboda akwai kabilanci cikin aikin sa
don me kace yana da kabilanci
to ka duba hatun farko dokon da ke mishi na farko babu wanda ya fara kira Allah kaninsa
ba ka ganin cewa kili kanin nasa kwararre ne
kai babu wani kwararre a ciki kai illa abin gane kai
sunana Malam Musa Ramna to barin aikin da coach Sunday Olise gaskiya akwai barakala ciki saboda kasar gata mu Najeriya kullun babu kwanciyar hankali ga su shugabannin da ke shugabantar harkar wasanni kullun daga an kore wannan bai kwana biyu sai a jawo wannan asa shi ma bai kwana biyu to shina da kyawu wayannan manyan mutanen da ke ga kar kwallo su tsaya su natsu su dibi wanda ya hida cewa da harkan nan don kowa dai ana mai uzuri shi ma su Samson siyasa ai haka an ka fara da shi har an ka kore shi to yanzu kuma sun dawo sun ce Sunday Olise yanzu kwana biyu kuma da an zo an buga kwallo an ci Najeriya kila a hannun saka je kuma shi ma an fara maganganu goma Samson siyasa da Sunday Olise
saboda me
saboda ya taka rawan gani ga wasannin da mun ka buga da dama da wasu kasashe a duniya
sunana Dahiru Salame wadda ba local governor gaskiya ƙara Sunday Olise siyasiya saboda Sunday Olise yayi kokari amma siyasiya shi aka fara kora saboda bai taba komai ba bai yoma kokari ba bai koyar da ɗan wasan Najeriya sosai ba har suka shi kollo ko suka shi wata nasara gaskiya muhin Sunday Olise
wasu ma'abuta wasar kwallon kafa daga jihar Oyo kenan idan ba a manta ba a watan Juli na shekarar bara ne aka nada coach Sunday Olise dan shekaru 41 mai koyar da ƴan wasar club din Super Eagles na Najeriya Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Haka shi ma wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya zagaya inda ya hira da wasu ƴan Najeriya dangane da murabus ɗin Sunday Olise da kuma naɗa siyasiya domin maye gurbin sa.
Yan kasar ta Najeriya da dama sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan nadin da aka yi ma Mr. Samson Siyasiya kamar haka.
Sunana Ahmadu Abela, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin siyasiya ya rika mun gani tun daga under 20 har zuwa Olympic team. Wanda yake ya rika Super Eagles amma da yake akwai wasu abubuwa na siyasance da ake nunawa yasa aka kore shi aka kawo Sunday Olise. Sunday Olise nan ya rika ban mu ga abin da yayi ba a takaice baya iyawa.
Sunana Gazali na Hansi. Wato abin da ra'ayi na ko da yaushe kungiyar kwallon kafa ta Najeriya tana kurara da dama saboda tun farko bai kamata su ba Sunday Olise rukun national team na Najeriya dan ba zai iya rigawa ta yi mishi yawa.
Me yasa?
Saboda shi ba kwararren coach na ba sannan ita kungiyar Super Eagles ta Najeriya ta wa Sunday Olise yau a garikawa gani ba zai iya kai Najeriya inda aka son kai ba shi yasa da hannun shi aka ba shawara yadda za a yi aji tun ba a kai inda aka diba.
Sunana Alhaji Umaru Sarkin Kanwa. To dama tun farko ai Samson siyasa shi ya kamata a ba wurin domin ga harsashe zai kai Najeriya gaba saboda zama ne kwararre kuma muna sa ran insha Allah yanzu game da harkar kwallon kafa a Najeriya wasanni za su ci gaba.
Sunana Shehu Abdulsalam. To su siyasa ya kamata NFA su zanka diba irin coaches din da zai kamata su coach din Najeriya irin su siyasa Olise bai kamata ba koda za a appoint din wanda daga cikin su at least a samu foreign coach wanda zai taimaka musu ka gane. Akwai coaches din da aka abandone kamar irin su Amadu Shaibu ko a ɗebe ra'ayi ba ne ba amma su ra'ayi ciki siyasa ba zai iya coach Nigeria ba, national team din Nigeria ba, odi shi dai haka Ulisi dole sai ya bi assistant na at least foreign coach ko da dai yadda yake.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To a makwabciyar Najeriya kuma wato kasar jamhuriyar Niger, wakilin Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya aika mana halin da ake ciki a kasar na sha'anin wasanni a daidai lokacin da kasar ke fuskantar babban zaben shugaban kasa da ƴan majalisar dokoki.
Yanzu haka ana ci gaba da dabsa wasannin kwallon kafa na League 1 ko kuma League 1 a jamhuriyar Niger. Duk da yake dai a wannan mako ana hutu, wannan ko dalilin yanda kasar ta rungumi harkoki na siyasa a halin yanzu. Sai dai wasan da ya fi dokar hankalin jama'a a wancan sati shine wasan da aka yi a birnin Zandar, wanda ya hada Espoir Football Club ta birnin Zandar da kuma Akokana Football Club ta Arlit, wasan da aka tashi ci 3-1 nasarar da Akokana ta yi a birnin na Zandar gaban kungiyar kwallon kafa ta garin cewa da Espoir Football Club. Kuma mai horar da ƴan wasan kwallon kafa na kungiyar ta Espoir, Umar Mamman, yayi bayanin dalilan da suka kawo musu wannan akasi.
Idan a ce rishin kilisa, me rishin kilisa? Wani yayi kwana daya, kwana biyu bai zo ba, to shi ko ballan ana yi, ya kamata a ce antarnama kullum tare ake yi. Ai kaga a cikin balan da ake yi wasu suna yin kama kare su, wasu ba su kama kare. Kenan ka gani antarnama su ba dai bace ba, wani yayi kwana biyu bai zo ba, wani yayi kwana uku bai zo ba. Kenan a rishin ƴan balo ne cewa yake kawo wannan abu.
Yanzu haka dai ita Espoir Football Club ta birnin Zandar nasara ɗaya ta samu tun lokacin da aka soma wasannin kwallon kafa na rukuni na ɗaya na kwallon kafa na jamhuriyar Niger na wannan shekara, yayin da aka shata su hudu, wanda ke sawar yanzu haka waɗansu ma abuta wasan kwallon kafa na birnin Zandar din na ganin cewa yaran ba so yin kiza-kiza a wasannin da aka yi a halin yanzu.
Bawan yarda hinsi a da yarda ce muka yi muka ɗauki kwallon kafa kamar yaƙi ne ake, mu ba da bindiga ba, saboda shi na a yanzu kaga yara yanzu ta kirki gare su. Amma mu a lokacinmu da muke kwallon, in muka ce ma wani imana kaza shi ne za ka yi ga abin da muke so da kai. A yanzu suna yanzu ba su ɗauki kwallon ba da muhimmanci.
Haruna Mamman Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Jenny Infantino dai shine ya lashe zaben shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA, inda zai gaji tsohon shugaba Sepp Blatter. Infantino, wanda shine babban sakataren hukumar kwallon kafar Turai ta UEFA, ya lashe zaben ne da ƙuri'u 115, inda ya doke babban abokin adawarsa Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa da tazarar ƙuri'u 27. Rima Ali bin Al Hussein ya sami ƙuri'u 4, yayin da ɗaya dan takarar Jerome Champagne bai sami ƙuri'a ko ɗaya ba a zagaye na biyu na zaben da aka gudanar a ƙarshen mako a sakatariyar FIFA din da ke birnin Zurich ta kasar Switzerland. Infantino, mai shekaru 45 da haihuwa, lauya ne daga birnin Brake da ke yankin Valais na kasar Switzerland, mai tazarar ƙasa da mil 6 tsakaninsa da garin Sepp Blatter, ya shiga takarar shugabancin FIFA din ne bayan tabbatar da cewa shugaban hukumar kwallon Turai Michel Platini ba zai tsaya takarar ba. ƴan takara biyar ne dai a da za su fafata, to amma kuma ɗaya daga cikinsu Tokyo Saxwell ɗan ƙasar Afrika ta Kudu ya janye tun kafin a soma jefa ƙuri'a. Infantino dai ya sha alwashin aiwatar da sauye-sauye a hukumar ta FIFA da ke fama da cece-kuce da kuma zarge-zargen ayyukan cin hanci da rashawa.
Sunana Abubakar Suleiman. Za mu ce wai ko shi ma zai iya harkar cin hanci da mai gida ne su ma sun kai, amma dai to za mu dan bashi dai chances shi ma ya dan diba abin da sai mu dan diba abin da zai, amma dai to ni dai mandiga kallon labulin zai je canza shi don shi ma yana karkashin su lokacin da zu Platini suna nan wurin lokacin. To Allah dai ya sa to shi ma bai zai halin mai gida ne ba shi ma.
Saboda karancin lokaci kuma da haka za mu ja birki a shirin, sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. A madadin wakilanmu Hassan Umaru Tambuwal da Lamido Abubakar daga Najeriya da kuma Haruna Mamman Bako a kasar jamhuriyar Niger, Murtala Faruk Sanyina ne yake muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka USAID da kamfanin Coca-Cola sun fitar da sanarwar ba da tallafi ga sabon shirin samar da ruwa a Najeriya a ƙarƙashin haɗin gwiwar su na bunƙasa samar da ruwa da ciyar da al'umma gaba, wanda aka fi sani da suna WADA. Shirin na kuɗi dalar Amurka miliyan 2 zai samar wa da mutane 100,000 a jihar Cross River ruwan sha mai tsafta da tsaftataccen muhalli nan da shekarar 2019. Wannan haɗin gwiwa tsakanin hukumar USAID da kamfanin Coca-Cola ya mayar da hankali ne akan bunƙasa samar da ruwan sha mai tsafta a matsayin hanyar taimakawa wajen gina al'umma mai lafiya a Najeriya. Gwamnatin Amurka ta ƙudiri aniya wajen haɗa hannu da ƙawayenta domin tallafawa Najeriya da manyan buƙatunta na cigaba, a cewar William Stewa, ƙaramin jakadan Amurka a Lagos. Ya ƙara da cewa Amurka na alfahari da wajen haɗa hannu da kamfanin Coca-Cola domin samar da ruwan sha mai tsafta ga dubban jama'ar Najeriya. A lokacin da ake bikin sanya hannu akan takardar aikin, daraktan ayyukan hukumar USAID a Najeriya Michael T. Harvey ya ce, "A yau muna tabbatar da wannan gamayya wadda kamfani mai zaman kanshi ya haɗa hannu da gwamnatin Amurka domin taimakawa wani bangare da gwamnatin Najeriya ta ba fifiko." Hukumar USAID da kamfanin Coca-Cola sun haɗa kai a Najeriya tun shekarar 2007. Haɗin gwiwar ya bunƙasa ayyukan samar da ruwan sha da faɗaɗa damar samun ruwan sha mai tsafta da tsaftace muhalli a jihar Kano da Enugu. Shirin WADA zai taimaka wajen ba da kariya da magance cututtukan da ke da nasaba da ruwan sha, kamar su kwalara da typhoid da zawo, ta wajen samar da ruwan sha mai tsafta da ayyukan tsaftace muhalli da kuma ƙarfafa kwamitoci na kula da ruwan sha, muhalli da tsafta a wuraren da ke gudanar da ayyukan. Wannan sabuwar yarjejeniyar za ta samar da damar aiwatar da shirye-shirye na WADA da kuma ba ɓangarorin damar kafa manufofi na cimma burori da suke son cimma a Najeriya. Amurka na mai alfaharin aiki da Najeriya da kuma ƙawayenta na ƙasashe tare da sassa masu zaman kansu domin samarwa da jama'an Najeriya abin da dukkan bil'adama ke buƙata, wato ruwan sha. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku ran gumsin Amurka na yau,
wanda ya kawo mu ga shirin mu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
A yau Litinin ɗaruruwan bakin haurai da 'yan gudun hijira sun yi yunƙurin kutsa kai ta shingen da aka saka a girka domin kaiwa ga Macedonia a wani mataki na nuna fushinsu bisa matakan da aka ɗauka na hana mutane ratsawa ta yankin Balkans. 'Yan sandan Macedonia sun yi amfani da barkonon tsoho a daidai lokacin da wani gungun 'yan Iraki da Siriyawa su 300 suka yi amfani da ƙarfin to wajen kutsa kai cikin wani shinge da 'yan sandan girka suka dasa domin kaiwa ga hanyar dogo da ta ratsa tsakanin ƙasashen biyu. Wani shirin samar da motar da ke ɗaukar marasa lafiya kyauta da ƙaddamar a ƙasar Habasha ko kuma Ethiopia ya rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da ake samu a ƙasar. Masu bincike a Jami'ar Umeå da ke Sweden sun rubuta a wata mujallar kiwon lafiya cewa wannan tsari zai taimaka ainihin a ƙasashen da ke kudu da hamada idan aka ƙaddamar da shi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula da aka fuskanta, shirin tsagaita wutar da aka cimma ya shiga yini na uku a Siriya. Mista Ban ya ƙara da cewa yanzu haka wata runduna ta musamman na sa ido a shirin tsagaita wutar domin kada a samu bazuwar tashin hankali da aka samu a wasu wurare. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault ya kira wani taron gaggawa domin tattaunawa kan yankunan 'yan tawaye da aka ce an kaima hare-hare. A ranar Asabar din ta gabata, shirin tsagaita wutar ya fara aiki, inda aka samu ƙorafe-ƙorafen cewa duk ɓangarorin da suka amince sun keta dokar shirin na tsagaita wuta. Su dai ɓangaren 'yan adawa sun yi ƙorafin cewa dakarun Bashar al-Assad sun kai hare-hare a wasu garuruwa da ke hannunsu.
To madalla a gaishe ka masu aro, ƙarshen shirin na dare kenan daga nan birnin Washington DC, sai kuma can da asubahi za ku ji abokan aikin mu da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin tsaka mai wuya. Kamun na madadin Mahmud Lalo da ya kai ni gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryen namu, da ma injiniya Malam Chan wadda ya riƙa mata, a nan ne Sahaba Imam Ali Zanda ka ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.